koli ta al'adun kabilar Igbo wacce aka fi sani da Ohanen Zandigo ta Allah wadai da matakin dakatar da gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele tare da bayyana matakin da shugaba Bola Tinubu ya dauka a matsayin wata alama ta nuna wa kabilar Igbo wariyar jinsi. Kungiyar ta bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da daraktan kula da sha'anin kasa ta kungiyar Mazi Chima Uzo ya raba wa manema labarai. Uzo ya ce ba a bi ka'ida wajen dakatar da Emefiele ba saboda haka kungiyar tana ganin mataki ne da aka yi da gangan da nufin kawar da kabilar Igbo daga ofisoshin gwamnati. Amma masanin harkokin tattalin arziki na kasa da kasa Shu'aibu Idris Miƙati ya ayyana matakin ne da cewa idan kiɗa ya canza dole rawa ta canza.
Kiɗa ya canza dole rawa ya canza. Yau shugaban kasar Najeriya sunan shi Bola Ahmed Tinubu ba Muhammadu Buhari ba. Bola Ahmed Tinubu ya zo da nashi tsare-tsare da nashi kuma tunani. Masu bincike ababen abin da suka faru a babban bankin Najeriya a lokacin da shi Godwin Emefiele yake shugabantar su sukan ikirarin cewa akwai wurare da yawa da ake ganin an yi ababen da ba daidai ba. Na farko an bada basussuka na cewa ana bada tallafin noma. Yawancin jama'an da aka ba basussukan nan ba wai masu noman bane. Yawanci ana zargin an bada basussukan nan akan ruwa wato interest na kashi 7%. Yawanci waɗanda aka ba basussukan an koma gefe an karɓi wani kaso mai tsoka wai a matsayin cewa an tallafa masa ne wajen samun wannan bashin. Ma'ana muna kiran shi consultancy fee. Irin wannan kin ga ai an zalunci talakawan Najeriya, an zalunci duk wani dan Najeriya. Idan kika dubi yanayin yanda aka rinka saida dala, an yi lokaci da yawanci sai a samu wanda yake da uwa a murhu sai a bashi dala miliyan 1 ko dala miliyan 2 ya je ya sayar. A yini daya sai a baka riban naira 100 akan kowace dala.
Shi ma masanin tattalin arziki kuma mai nazari a harkar kuɗi Yusha'u Aliyu ya ce cire Emefiele yana da nasaba ne da zarge-zarge da aka yi ta yi a game da abubuwan da suka rika wakana a CDN ba tare da bin ka'ida ba.
Ba mu yi mamaki ba saboda mun karanta cewa hukumar tsaro na kasa tana zarginsa da wasu abubuwa. To kin ga idan aka samu zargi daga hukumar tsaro na kasa to ba wanda zai ce wani abu sai dai da abin da bincike ya yi. Amma kuma kowa ma a cikin tattalin arzikin kasan ya yi tunanin cewa ko ba a kama shi ba za a yi raba shi da aikinsa duk da yake ma shekarun da ya ɗiba na aiki suna da yawan gaske tunda tun zamanin gwamnatin shugaba Gulla Kabele Jonathan ya fara aiki kuma ya ƙara aikin a gwamnatin Buhari da matsaloli masu girma waɗanda waɗannan matsaloli za su iya haifar da komi ga kowane irin mutum musamman irin tsarin da aka zo da shi wanda bai nasara ba wato tsari na sake fasalin kuɗi da kuma na shirin nan na rage yawan kuɗi a hannun mutane wanda bai nasara ba.
Shi kuwa tsohon sanata wanda ya wakilci Katsina ta Arewa Ahmed Babba Kaita ya tsokaci cewa
kamar ni ina goyon bayan wannan kuma na gode ma Bola Ahmed Tinubu a suwan da yin wannan dan an ce da zahi-zahi kan buge ƙarshe. To amma fa wannan kamar yadda ke cikin tambayar ki kika ce za a duba a ko an mishi adalci ko ba a mishi adalci ba to wannan abin yana da matukar alfanu in ana so a ci nasara. Na farko dai gwamnan babban bankin Najeriya ba shi kadai wannan ka'asa ba, akwai na jikin shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda an san irin harkallar da suka rike yi tare da shi. Akwai waɗanda ake ce makabal wanda su ma irin an san harkallar da suka rike yi da Emefiele har yana zuwa yana tsugunna musu. Akwai maganganu irin maganar da ya faru a bayan shi yanzu an kawo jirgi an kwashi biliyoyin kuɗi an jirgin ya tashi ya koma an bai ɗan Najeriya suna ɗaga hannu.
A wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar tsaro ta farin kaya Peter Afunanya ya fitar a yau tana cewa hukumar za ta nemi umarnin kotu domin ci gaba da tsare Emefiele har tsawon lokacin da za a yi masa tambayoyi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.